kuma gashi Ubangiji Ta'ala ya sake mimbita mana Ramadan dan mu ci gaba da tafsiri da muka saba a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Muhammad Idimi a nan Dambo Road. A wancan lokaci mun kumanta ba shekaran bara mun tsaya karshen suratul Hud ne. Yau kuma za mu tafi farkon suratul Yusuf. Farkon suratul Yusuf. Malaiti suratul Yusuf 111 aya. Ayoyin suratul Yusuf 111. Wa mawdu'uha ar-ra'is al-aqidah. Babban abin da surar ta kuma mayar da hankali akai shine tauhidi ko kuma aqida. Wa ma yaqumu 'alayha fi hayatin nas. Da abin da aqida take kafuwa akai dangane da mu'amalar mutane ta yau da gobe. Min rawabit al-uquwa wal-usra wan-nuzum al-ijtima'iyya wa ma yata'allaqu bi dhalik. Irin abubuwan da aqida take ginuwa akai na mu'amala tsakanin yan uwa ko zamantakewar iyali ko tsarin rayuwa wanda yake hada wani da wani ko su wani da wani da duk abin da yake da alaka a haka. Wa fiha tasliyatu lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma a cikin wannan sura akwai lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Bima laqahu min adhal aqarib wal aba'id. Dangane da irin abin da annabi ya rinka cin karo da shi na cutarwar ƴan uwansa na kusa ko na nesa, sai wannan sura ta rinka lallashinsa a nuna masa wannan ita ce sunnar annabawa kafinsa, don ya kasance ya ɗauki haƙuri sallallahu alaihi wasallam. Fala bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين.
ألف لام را باين بسم الله الرحمن الرحيم وتدن كلمومي غداؤكو وبنجيجي نيكا أي سمي سكينك ثلاثي تلك آيات الكتاب المبين وتدن سوني آيوي نلتاتي ونديك المبين مبيني wanda ma'anarsa take salari, wanda yake bayani filla filla game da abin da mutane ke bukata su sani na hukunce-hukuncen addininsu ko labarin al'umma da suka gabace mu. Lafazin tilka ana amfani da shi ya zanto ismul ishara na abin da ke nesa, wato a ce tilka waɗancan ayoyi, amma a iya amfani da shi da ismul ishara na abin da yake kusa ka ce waɗannan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyani.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
إنا أنزلناه لليمومك توكر دشيوان للتاتي يزنتو قرآنا أبين كرانتاوا عربيا وانا أكا توكر دشيد هرش اللاربسي وانا شيني فللا دلاربسي يسامو kasancewar aka zaɓe shi ya zama harshen da za a saukar da mafificin littafi shine alqur'ani mai girma, ba littafin da fi shi falala shine mafifici, domin wajen turo shi sai aka turo mala'ikan da fi kowanne daraja shine wa mala'ika jibril, sannan aka saukar da shi akan annabin da fi kowanne daraja shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma aka zaɓi zamanin saukar da shi ya zanto zamanin da yafi dukkan zamunna daraja shine wani wata, watan Ramadan, shahru Ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, sannan aka zabi daren da yafi kowanne tsada shine daren lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr, sannan aka aiko qur'anin a garin da yafi kowanne daraja a bankasa shine wani gari Makka, garin da Allah ya sanya shi zanto masabatan linnas wa amna birnin Makka kenan. To da aka sai ya kasance falala bayan falala, wanda aka turo babban dan aiki shine mala'ika jibril zuwa ga babban annabi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a zamanin da yafi kowanne tsada shine watan Ramadan, a cikin Ramadan din daren da yafi kowanne shine Lailatul Qadri, a garin da yafi kowanne kima shine Makka. To ai ko ba an faɗa ba, littafin shine mafificin littafi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, lalle mun saukar da shi da harshen Larabci, la'allakum taqilun, domin ku hankalci abinda Qur'ani ya kunsa na hukunci hukunci.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص مونة مكي لا برتامك مفي كاول لاباري وتو القرآن شيني مفي كاول لاباري ba labarin da yake shi dadi, ba labarin da yake shi gaskiya. Abinda ke sa a gane kyawun labari siffa guda biyu ce. Siffa ta farko adalci, ta yadda labarin babu wani wato ainihin kwane-kwane, za a faɗa ma gaskiya ne karara, kuma a cika ta da adalci. Siffa na biyu shi ne gaskiya, gaskiya adalci. Watan maskali mata rabbika sidikan wa adla la mubaddil li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Daga Qur'ani shine mafi kyawun labari. نحن نقص عليك أحسن القصص للي مومك لا برتامك مفي كاو اللابار بما أوحينا إليك هذا القرآن أفنذير أبند مك وحي يزوى بليك نونا للتاتي نونا أبنكر أنت واشين القرآن وإن كنت من قبله باين ذات كاكتا من قبله كافن أتوكر مك القرآن من الغافلين كلا تكن وطن دسك غفالة ba ka da masaniya game da labarin annabi Yusuf ko annabi Musa ko annabi Hudu ko annabi Isa kafin saukar da Alkur'ani, kai da mutane duk kun yi tarayya wajen rashin sanin haka. Amma da aka saukar maka da Alkur'ani sai ka ɗara su don ka san abin da su ba su sani ba. Saboda haka da Allah ce wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, da kan ka kasance kana cikin masu gafala. Gafala iri biyu ce, akwai gafala wanda ake zargin mutum shine dolanci a faɗi abu mai mahimmanci ka kasa rikewa, a maimaita ka sake rikewa, to ba ita Allah ke sufanta annabi da ita ba. Akwai gafala wadda take da ma'anar rashin ilimi, a rashin sani, wanda wannan a iya sufanta kowa da ita, ba wanda yake da sani kafin Allah ya sanar da shi. Da haka yake wa in kuntum min qablihi la min al-ghafilin, wannan gafala din ita ce Allah ke cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala iman, da san baka san littafi ba, baka san rukunan imani ba ma, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ita ce Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taqutuhu bi yaminik, kafin saukar da Qur'ani baka iya karanta wani littafi da, baka iya rubutu ko da hannunka da, amma saukar da Qur'ani sai mai sai ka malamin malamai annabin annabawa gaba daya sallallahu alaihi wasallam. شيني ما نروي إن كنت من قبله لمن الغافلين. ثلاثة.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
لو كنت بديك إذ تزوء تشن القرآن أنا قدر كلمة أذكرك فانتا اذكر لقومك اذ قال يوسف لابيه تناتاوى الامرك انبتاوى الامرك اذ قال يوسف لابيه يا عند النبي يوسف عليه السلام يتي دمه ايتنسا شين يعقوب يتي دشي يا ابتي يا كي مهيفينا اني رأيت احد عشر كوكبا واتو مفركي يي يتي بعد لبار مفركينسا دمه ايتنسا اني رأيت احد عشر كوكبا lallai ni a cikin mafarki na ga taurari goma sha ɗaya. Ahada ashara kaukaba, na ga tauraro ɗaiɗai har goma sha ɗaya. Wajjanta wal kamara, kuma na ga rana, kuma na ga wata. Ra'aituhum li sajidina, na ga suna sujada a gare ni. Ka san wannan ba ƙaramin mafarki ba ne ba. Tauraro sha ɗaya, ga rana, ga wata, dukkaninsu suna sujada ga shi annabi Yusuf alaihi salam. Da aka yi tashi yake baiwa babansa labarin wannan mafarki, wannan mafarki mai ban mamaki. Sai babansa ya ce mai,
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
قال في النبي يعقوب يتي يوسف يا بني يا كيتانا لا تقصص رؤياك على إخوتك karka bayar da labarin mafarkinka ga ƴan uwanka, karka faɗa musu cewa ga abin da ka gani cikin dare a mafarki, don idan ka faɗa musu fayyaki dole ka kaidan za su yi maka makirci, iyakacin makirci za su yi maka hasada game da abin da mafarkin ke ɗauke da shi. Yanzu wannan abin da ke nuna mana annabi Yaqub alaihi salam ya hararo menene sakamakon wannan mafarkin, lalle ya zanto sakamakonsa alkhairi ne, da aka yake hana shi fadawa waɗanda ya san in ya faɗa musu za su yi masa hasada. La takassu ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, in ka faɗa za su yi maka hasada. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, inna shaytana lillahi shaytan lil insani, game da dan adam aduwwun makiyi ne mubinin mai bayyanar da ke yi a asali. Sai ta dace
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
Yace da shi wa kazalika yajtabika rabbuka, kamar haka ne ubangijinka ya zabe ka, al-ittiba shine al-ikhtiyar, ubangijinka ya zabe ka, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, zai sanar da kai wani abu min ta'wil al-ahadith, na fassarar labarai. Wannan al-ahadith din nan shine waɗansu malamai suka ce labarai da suka shafi annabawan da suka gabata, Allah zai sanar da kai ta fuskar wahayi, zai saukar da wahayi a gare ka. Wannan bishara ce cewa Allah zai turo shi zama annabi. Waɗansu malaman suka ce al-ahadith, wato Ubangiji zai sanar da kai fassarar labarai na mafarki-mafarki. Duk wanda ya mafarki ya zo ya faɗa maka, za ka iya fassara masa abin da mafarki yake kunsa, ko na alkhairi ko na kishiyarsa. Wato wannan daga cikin zaɓin da Allah zai maka. Annabi Yaqub ke faɗawa ɗansa Yusuf alayhi salam. Yanzu a nan gurin akwai wata hikima. Wannan mafarki na cewa ya ga tauraro 11, tauraron nan 11 su ne ƴan uwansa, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Rana da wata kuma su ne mahaifansa, wato Yaqub da kuma mahaifiyarsa, wanda watan wata rana zai zo ya samu wani matsayi a duniya, haɗi da matsayin da ya samu ta fuskar addini, wanda zai kai su ga har sai sun faɗi suna gaisuwa a gare shi. Amma baya da maslaha yanzu ya faɗa wa annabi Yusuf, don yana ƙarami ba zai iya ɗaukan wannan labarin ba, ba kuma zai iya kunshi shi cikin zuciya ba tare da ya faɗa wa kowa ba. Faɗa wa wani kafin lokacin ya yi kuma zai samu mahasada, da haka sai ke ba shi labarin a jumulce cewa dai la takassu ru'yaka ala ikhwatika, labari ne mai kyau, karka bayar da labari ga wanda za su yi maka hasada fayyaki dole ka kaida, inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Sai ce wa kazalika yajtabika rabbuka, wannan abin zabi ne na Allah da ya sa har kai wannan mafarkin. Kaga har yanzu yaron yana bukatan ya san menene mafarkin yake kusa, amma a matsayin yarintarsa, a matsayin shekarunsa, abin da ya kamata a sanar da shi kenan, labarin dalla-dalla sai nan gaba, amma yanzu ba gamman da zai iya ɗaukar labarin gaba ɗaya. Da haka sai yake sanar da shi a jumulce, wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith, kuma zai sanar da kai wani abu na fassarar mafarki, wa yutimmu ni'matahu alayk, kuma Ubangiji zai cika ni'imarsa a gare ka, wa ala ali Yaqub, idan ni'imar nan ta zo ba kai kaɗai za ta shafa ba, dukkan family din Yaqub ni'imar ta shafe su, zai cika ni'imarsa a gare ka, kuma da gidan Yaqub gaba ɗaya, kama atammaha ala abawayka, kamar yadda Allah ya cika wannan ni'ima a bisa ga mahaifanka guda biyu, su ne wa min qablu, tun da can su ne Ibrahim da Ishaq. domin shi annabi Yusuf dan annabi Yaqub ne, annabi Yaqub dan annabi Ishaq ne, annabi Ishaq kuma dan annabi Ibrahim Khalilullah. Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dangantaka da tafi kowace tsada ita ce wannan Al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim ibn al-Karim. Shi ne annabi Yusuf, shi annabi babansa Yaqub annabi, kakansa na kusa Ishaq shi ma annabi, kakansa na sama annabi Ibrahim Khalilullah. Wato silsila ce gaba ɗaya sarka ce wadda ta annabawa gaba ɗaya. Duk da haka yake cewa Allah zai cika ni'imarsa a gare ka, wato ta hanyar turo ka annabi, kama a tammaha ala abawaika, kamar yadda ya cika wannan ni'ima akan iyayenka guda biyu a da can su ne Ishaq da annabi Ibrahim alayhi salam. Inna rabbaka alimun hakim, lalle Allah ta'ala wato ubangijinka alimun masani ne, sannan hakimun mai hikima ne cikin al'amuransa. To a nan gurin dangane da fassarar mafarki, lalle annabi Yusuf an ba shi fassarar mafarki, don za mu gani can gaba waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi suka yi mafarki, suka zo suka nemi ya bayyana musu, ya bayyana musu fassara. Kuma za mu gani can gaba mafarkin da sarkin Misir ya yi, ya zo ya nemi annabi Yusuf ya fassara masa, ya fassara masa ya ce tazra'una sab'a sinina da'aba har zuwa ƙarshe. To wannan fassarar mafarki wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake bance waɗansu bayi ya basu, daga cikinsu akwai annabawa sai kuma waɗansu ma wanda ba annabawa ba, kamar daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fice wajen fasarar mafarki shine Abubakar Siddiq. Wata rana yana zaune sai shatta Aisha ta zo wajensa ta ce da shi, nayi mafarki waɗansu taurari guda uku sun faɗo daga sama, sun faɗo cikin tsakiyar ɗakina. Sai shiru ya kyale ta bai ce mata komai ba, ana nan ana nan ana nan, sai Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Abubakar Siddiq ya kirawo ta ya ce to ɗaya daga da annabi Rasul sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi saɓani a ina za a binne shi, waɗansu suka ce a kai shi masallaci, waɗansu suka ce a kai shi baki, waɗansu suka ce a kai shi ina ne, har zuwa lokacin da wani sahabi ya zo ya ce a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi, ya ce duk inda wani annabi ya mutu a nan ake binne shi, ba a matsawa da shi gaba. Sai aka ce to ina ya mutu, sai aka ce a ɗakin Aisha. Shikenan sai aka ce a tona masa kabarin sa a ɗakin Aisha, aka tona kabari aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin Aisha. Sai Abubakar Siddiq kirawo ta ya ce to ɗaya daga cikin taurarin kenan, biyun suna tafi. Sai shi kansa sayyidina Abubakar ya mutu, sai aka binne shi a ciki kusa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce fata nake kuma yanzu ni ma in mutu don in zama ni ne tauraron na uku. Ta ce kawai sai ga dan aike daga Umar dan Khattab, dan aike ya zo ya ce Umar dan Khattab yana neman alfarma ranan da duk Allah ya sa ya riga shi mutuwa ke yadda abin ne shi kusa da Abubakar. Ta ce ya zan yi, zan ce a'a, tunda ba ni tabbas ko zan riga shi ko zai riga ni. Ta ce sai ta amsa masa sai ko Umar dan Khattab ya riga shi mutuwa, sai aka haɗa shi shi wa a nan gudu. Kaga sauran taurarin sun haɗu kenan guda uku. Akwai taurarin da ya fi sa suke babu shi. To kaga wannan fassarar mafarki ce. Wannan hadisi yana nan cikin mawsa na Imam Malik. Sannan daga cikin manyan tabi'a akwai su Muhammad ibn Sirin da sauran manya-manya waɗanda sun shahara da wannan. To amma fassarar mafarki daga ƙarshen zamani waɗansu sun riga sun ribace ta mummunar ribata, sai suka mayar da ita duba. To don haka fassarar mafarki ba ta da wata ka'ida da wato mutum za a ce ga wani matsayi na ilimi idan ya kai zai kai matsayin zai iya fassara mafarki, kuma in bai kai wannan matakin ilimi ba zai kasa fassara mafarki. Abinda ke sa mutum ya yi fassara mafarki ta zama daidai shine tsayawa akan turbar musulunci daidai wa daidai. Qala Allahu qala Rasulullahi, an san mutum da kyakkyawan tauhidi, an san mutum baya bid'a, an san mutum da zuhudu, an san mutum da nisantan haramun, an san shi da fadin gaskiya cikin maganganunsa da aiwatar da gaskiya a aikace. To irin waɗannan su ne Allah ke horewa su faɗi abu kuma sai ya dace da daidai. Amma ba wani ilimi bane na matakin ilimi da za a ce ga wani littafi ka je ka sa a gaban malami, in ka karance shi ka sauke shi to ka iya fassarar mafarki, a sai ka zama makaranci ba a farga ba, saboda haka sai ku kiyaye. To sai Allah ya ce
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حقيقة أقول آيوي ما سجر من قصي وان دسوك كسن سيدان جنة دلابارن النبي يوسف دا ينقوانسا waɗannan ayoyi bayyanannu wa'ana akwai wa'azi akwai ɗaukan izina ga rayuwar yau da gobe lissa'ilina ga matambaya waɗanda suke son su san menene hakikanin wannan kissa.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
إذ قالوا ليوسف tunawa al'ummarka yayin da su ɗan uwan annabi Yusuf suka ce la Yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna, yanzu annabi Yusuf da ɗan uwansa wanda suke ciki ɗaya ahabbu ila abina minna shine mafi kaunatuwa shine mafi soyuwa ila abina a wurin mahaifinmu minna sama da mu, ya mahaifinmu zai haka, ya zai jinkita annabi Yusuf da ɗan uwansa na haihuwa ta fuskar ciki ɗaya sama da mu wa nahnu usba bayan ga mu jama'a ne mai zaman kanta gwaraza ne waɗancan yara ne kanana ko ko manya ne manya har mutum goma su ko waɗancan su bi kadai dan me za a fifita mutum biyu akan mutum goma su abinda suke dauka girman jikin yake sa a fifita wani ko a fifita wani shi kuma annabi Yaqub yana tabaran hangen nesan sa annasir ya kalla dan haka ya fifita shi akan su yayi zalunci ko bai zalunci domin ya fi su falalatin da zai zama annabi amma su ba su san haka ba su abinda suke gani su suke zuwa gona su yi aiki su suke zuwa kiwo su suke zuwa kawo itacen da za a abinci a gida dan me za a fifita kanana akan su manya da suke daukan hidimar gida la Yusuf wa aquhu ahabbu ila abina minna, lalle Yusuf da dan uwansa su ne abin kaunatuwa a wurin mahaifinmu sama da mu, wana nu usba alhalin ga mu manya inna abana lafi dalalin mubin, lalle mahaifinmu lafi dalalin lalle yana cikin dimuwa mubinin mabayyana ya dimuwa, abinda suke nufi dalal a nan gurin wato rashin sani, lalle yana cikin rashin sani mabayyani. Kalmar dalal a cikin alqur'ani tana da ma'anoni daban-daban, akwai inda ake daukan ad-dalal ta zanto ma'anarsa wato mukhalafatu dinillahi ta'ala al-mailu an dinil haqq al-mailu an siratal mustaqim, kaucewa ta fankin gaskiya sai a sa musu suna abdalal, shi yasa dukkan kafirai ake sa musu suna wato sun kasance lafi dalalin mubin, an gane ku? Amma akwai dalal wanda ake nufin rashin sani wato ka jahilci abu sai a ce maka dal anhu dalun an kaza bi ma'ana jahiltahu ka jahilci abu, to a nan gurin ba sa siffanta mahaifinsu da cewa dalal na kafirci ba haka suke nufi ba, don da haka suke nufi aika sun fada cikin kuskure babba su cewa annabin Allah lafi dalalin mubi a sun yi kuskure mai girman gaske, abinda suke nufi rashin sani da a ce yana da cikakkiyar masaniya game da amfanin manya da rashin amfanin kanana da bai fifita yan kanana akan mu manyan ba, bai san hidimar da muke a gona ba, bai san kawkawa da muke wajen kiwo, bai san dauki barkin da muke ba wajen kawo abinci a gida, in ba haka da ya san wahalar da muke sha da zai da ba zai fifita su ba kan shi ne inna bana lafi dalalin mubi.
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
ابن يا دام يوسف دا هكا سي سكا زونا سنا تتاناوا مي يا كاماتا سو يي سون سان دي مهايفين سو يا ريغا يا دوكي متاكي كوما سون غا علامر با دا بايا yanzu ya za su yi su samu wa kansu gata, to sai suka yi shawara a tsakaninsu suna cewa uqtulu Yusufa, wani mai bada shawara kenan ya ce abin da ya kamata ku yi ku je ku kashe Yusuf, aw tarahuhu ardan ko ku je ku jefar da shi a wata ƙasa daban wani gari daban, ku sake shi cikin dare ku je ku jefar da shi a wani gari daban, yakhlu lakum wajhu abikum sai ya kasance fuskar mahaifinku ta keɓanta gare ku ko kadai, bi ma'ana ya tafarrahu lakum wajhu abikum sai ya kasance mahaifinku ko kadai zai kula da ku baya ganin Yusuf ballanta na annabi Yusuf ya takara da ku, wato shawara ɗaya daga cikin biyu kenan, ko ko dai a kashe shi ko a dauke shi a jefar da shi, aw tarahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum idan hakan ta faru wa takunu min ba'dihi bayan kun riga kun kashe shi ko kun jefar da shi sai ku kasance bayan haka qauman salihin
mutane salihai ma'ana ku je ku kashe shi duk da kisa ba kyau bayan kun kashe shi kwa tuba ku zama salihan bayi daga baya ku je ku jefar da shi duk da hakan ba kyau amma idan kun yi kuma kwa yi istighfari ku tuba Allah kuma Ghafurur Rahim ne ya yafe mu wannan shine tunanin da suka yi a tsakanin su da juna sai
qa'ilun منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين
قال قائل منهم سيوني مي مغانا دكتكين سويتي la taqtulu yusuf kar ku yi yunkurin kashe annabi yusuf idan kuka haka ba ku kyauta ba abinda ya kamata ku yi wa alquhu fi ghayabatil jubbi ku jefa shi cikin wata rijiya mai duhu idan kun jefa shi kun tafi yaltaqithu ba'du sayyarati daga baya sai wani sashi na matafiya ta tsince shi in kuntum fa'ilin in har lalle sai kun yi masa wani abu to hakan ya kamata ku amma maganar kisa ku janye ta maganar jefar da shi wata kasa ku janye ta ku je ku saka shi cikin rijiya ku yi tafiyar ku waɗansu su zo su tsince shi in sun tsince shi ya zama bawa baya mallakar kansa sai yadda aka yi da shi a takaice dai ba a kama ku da laifin kun yi kisan kai ba idan kun yi haka wato wannan wani mai ra'ayi na tsakatsakiya kenan shine ya bada wannan shawaran cewa abin da ya kamata a yi kenan aljubb ita ce rijiya sai dai ba kowace irin rijiya ba larabawa sukan ce aljubb game da rijiyar da aka haka ta ya kasance ba riga an gyara bakinta ba ta hanyar asa wato duwatsu ko da suminti ko da yumbu ko da laka wato an barta haka ba tare da an gyara bakinta ba sai a ce mata aljub amma rijiyar da bayan an gina ta sai aka sa kankare aka gyara bakinta aka sanya ko suminti aka gyara bakinta ko laka sai da ba za ta zaizaye ba to sai su ce mata albiyar to galibi kaga rijiyar da ake samu aljub a cikin daji take galibi ta matafiya ce ba wanda zai sa ya mata hidima a lokacin abinda ake so ba a dogon ruwan da za a sha da haka ba sai an sha wahala ba da an yi ta kuma tunda ba zama za a yi ba ba a tsoron zaizayewa sai a tafi a barta to kaga tsohuwar rijiya ce wanda galibi kila ba a amfani da ita saboda haka suka ce alquhu fi ghayabatil jub ghayaba kuma jam'i ne na ghayaba abinda ake nufi da ghayaba shine zulma dare duhu ghayaba sai zanto jam'i dukkan wani abu mai duhu ana kiransa gayaba dan haka a larabci ko kabari suke kiransa algayaba suna nufin alqabr ma'ana saboda abu ne mai duhu alquhu fi ghayabatil jubbi a wata kira'an alquhu fi ghayabatil jubbi ko bil jam'i ko bil ifrad dukkan dai ma'ana yana komawa ɗaya ne kuma dukkan su kirawoyi ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaltaqithu ba'du sayyara as-sayyara matafiya yaltaqithu ba'du sayyara ta samu wani sashi na matafiya su tsince shi shine Imam Malik ibn Anas yace wannan ya nuna annabi Yusuf lokacin yana yaro karami dan da babba ne ba za a ce a tsince shi ba wace tuntuwar babba sai dai a ce a kamo shi a matsayin ribatattun yaki amma dan karami shine ake tuntowa yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin to anan gurin kuma sai malaman fiqhu suke saukar da wata mas'ala garkashin yaltaqithu ba'du sayyara cewa idan ka tsince yaro a daji shin wannan wanda aka tsinta din ya zama da ko ya zama bawa kai ne ka tsinci yaro ko a cikin gari ko a daji ka tafi gona da safe sai ka tsinci yaro dan shekara 5 ko dan shekara 7 yana ta tsala kukansa sai ka kama shi ka sa mota kai tafiyar ka da shi to ya zama da ko ya zama bawa idan aka ce bawa ne kenan ya halatta ka sayar da shi ka karbi kudin ka ka dore aljihu idan ko da ne sai dai ka nemo mahaifansa ka ba su amma kai ba za ka sayar da shi ba dan babu yanda za ka dauki da ka mayar da shi bawa da karfi da yaji ba yaki akai ba komai akai ba to wadan sai su ce ai ya zama bawa saboda ga wadanda suka tsinci annabi Yusuf sun sayar da shi bawa kuma shine ake yin tunukan yasa a sayar da shi to shine sai mu ce da su ai wancan shar'u man qablana ne shari'ar wadanda suka gabace mu ne ba ta zama shari'ar mu ne wacce shari'ar wani zamani ce mu ko yanzu muna bin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowace al'umma shari'ar su daban tsarin gudanar da al'amuran su daban shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta sha bamban da wancan dan haka ba ma daukan ko bayin din shari'ar su musa a cikin shari'ar mu dan haka yanzu idan ka dauki dakar ka mai zai ji bawa da ne kaje ka nemi haifarsu ka ba su, illa ya kace wahalar da ka sha, abincin da ka sayar masa, cindam da ka sayar masa, sai an biya ka, wannan ba laifi kai ba. An fahimta ku, amma ka mayar da shi bawa ka sayar da shi, wannan ba zai yi haka ba. Sai ce,
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون
قالوا سيسكت يا أبانا يا مهيتم ما لك لا تأمنا على يوسف منين زي هناك أمن سيمنا جمد النبي يوسف كبام سيمة في كيود سيمنا مالك لا تأمننا على يوسف دم بذلك أمن تيمنا بقى قمد عن نبي يوسف وإنا له لناسبون مومن شاء الواسن شواء للي موزا مزنتو ما سجاتا قريت لناسبون معنا ما سنسيها ما سجاتا ما سكيبا تيمة كونا زام سوى مسا دعا من دمك سوى كم منال خيري زام بجي مسا دعا من دمك بجي وكم من شري شين الواسن دسك شاء وتقاد دم غنى سند سكي تتازو وقتلوا يوسف أو تره أرضا يخن لكم وجوا بيكم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبي ثم كافن أتنزع أباسي شيء سكي تتونا سنة ميت بما ذو أن يوسف بل ترى إذا ورن يا ذا إدشي أما سنة أمفار بجت يا ذا إدشي kamar kai ne yanzu kudi musu zo ba amma ka fara bajet in sun zo za ka sai kaza za ka bari su zo mana sannan kai bayani yanzu bayan duk sun gama cewa me za su yi sai kuma suka zo ya abana sun fara lallashi kenan malaka la ta'amanna ala yusuf wa inna lahu lanasihuna sai tim
arsilhu ma'ana ghadan yarta wa yan'a wa inna lahu lahafizun
suka ci gaba da lallashinsa suka ce arsilhu ma'ana ka sake shi ya tafi tare da mu mana ghadan gobe goben nan in za mu fita mu fita kiwo tare da shi yarta wa yal'ab yarta shi ma ya je ya ga yadda ake kiwo wa yal'ab sannan kuma ya yi wasa ya sake kasan yanayi na bayan gari ya sa bamban da yanayin cikin gari zai fito waje ya samu yayin itace ya samu iska ta tace ya shaka ya kai kawo ga dabbobi suna zirga-zirga ga ruwa ga gulbi ya dai samu shakatawa shine abinda suke lallashin mahaifin da su ko ya amince musu su tafi da shi shine ma'anar arsilhu ma'ana gadan yarta iwala wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ji mun gani mu za mu ba shi kariya ta musamman ba wanda zai cutar da shi
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون
قوية قولي وقوية موتا ميلمبا AA72 VAM وتبرنو إيجي جن يتاسب وتياسر ونينا سنزيفتا إذا ميلمبا رونا موتر يجي قالت ايتي دسو اني لا يحزنني ان تذهبوا به فتو النبي يعقوب كنن كي مايد دا مرتني غا يانسا يتي لا يحزنني زي بكنتا من ري زي من رشن دادي ان تذهبوا به كوتي زاكو تفو تاري دشي كوبرنا اجداني كدي واخاف ان ياكله الذئب كما انا جن صوران كوبرشي ونوري كو سبودا سكتي كورا سكتي يشي akafa an yakula huzibu wa antum anhu ghafilun ko lokacin da kura za ta cinye shi ya zanto kun gafala imma da kiwon ku imma da kadowa dabbobi abinci ko na wa makamancin haka wannan shi nake jin tsoro yanzu dalili guda biyu ya kafa dalilin farko yana jin cewa idan annabi yusuf baya tare da shi zai samu kewa dalili na biyu yana jin tsoron tsautsayi ya sa kura ta cinye shi ko da yake lafazin azibu masu fassara da dama a wasu sukan fassara shi da kura amma azibu kalke ce shine azibu ba kura ba wato akafa an yakulahu azibu ina jin tsoron kada kalke ce ya cinye shi wa antum an ghafilun yayin da kuka gafala ya kasance ba kuna
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون
قالوا سيسكتي لئن أكله الذئب إن هذا سلكيتي يسا مدامن يتنيتي ونحن عصبة باين دام من ياما سكر في كما جماعة دومن عصبة كنجيا بكما كوت واتو تواجع كمتالي daga 10 zuwa 40 sune usba bayan kasancewar sun kai 10 kuma su zanto majiya karfi shine lafazin usba abin da yake tafi kenan an gane ku suka ce yaya kura za ta kai masa farmaki wa nahnu usba bayan ga mu jama'a majiya karfi idan har hakan ta faru inna idzal lakasirun to mun zama sararru kenan yau ina amfanin karfin mu ina amfanin jaruntakar mu a ce har kura ta zo ta cinye shi ga mu jama'a ne ba mutum ɗaya ba ai wannan ba zai faru ba kamar suna so su kwantar da hankalin mahaifinsu kenan su lallace su dai ya amince da su to shi kuma da yaji haka shikenan sai ya amince yace to shikenan su tafi da shi shikenan sai suka tafi da shi
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
فلما ذهبوا به يايند سكا تفدى النبي يوسف عليه السلام واجمعوا كما كانوا يهدوا كلمر ستديدتا ان يجعلوه في غيابات الجب اكن تيوا تجيفا شي cikin rijiyan nan yanzu cikin ra'ayoyi uku da suwa gabata wato kalmar su ta hado akan ra'ayi daya na karshe shine alquhu fi ghayabati الجب to da suka tafi kansu ya hadu bisa da jefa shi cikin rijiya din nan basu yi wata ba sai suka je suka jefa shi da suka jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Yusuf alayhi salam muka ce latunabbi annahum bi amrihim haza wallahi sai ka ba su labarin wannan al'amarin da suka yi maka dinnan zaka tunatar da su watan wata rana cewa ga abin da suka yi maka wa hum la yashurun su ba su san me ke faruwa ba lokacin da zaka ba su labarin ma ba ta gane cewa kai din kai ne Yusuf kai kuma ka san su din nan su ne yan uwanka shine la tanabbi annahum bi amrihim hadha yanzu anan ga shi na cikin wahala an fara ba shi albishir bai riga ya san yaushe ne wahalar za ta yi ke ba amma an ba shi albishir ko ba lalle ne albishir din ya kasance gobe ko jibi ko gata ba kila sai bayan shekara 10 kila sai bayan shekara 30 ko 40 ko yaushe ne in dai Allah ya alƙawari baya ta tunda yace zai masa kaza hankalinsa zai kwanta kan cewa zai masa amma baya damuwa yace to yaushe ne gobe ne ko jibi ne wannan mu ne mutanen yau muke da gaggawa kai dai a cika maka alƙawarin ko yaushe ne amma maganan dole sai ya ganto a kusa wannan sai gurgurdi da hikimar ubangiji ta riga ta zartas an gane ku to anan gurin akwai wata ka'ida ta nahwu kalmar lamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati jub ya kamata lamma din nan ayyana cikin adawatu sharfi wanda zahabu ya zama fi'il sharfi din kenan yanzu akwai buƙatar a samu jawabu sharfi din nan a ina yake shine malaman tafsirin suka yi magana biyu wadanda suka ce jawabu sharfi mahzuf babu shi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi fa'alu ma fa'alu sai suka aikata abinda suka yi nufin aikatawa din bi ma'ana ko kuma ja'aluhu fi ghayabati al-jubbi sai suka jefa shi cikin rijiyar wato wannan jawabu sharti din kenan mahzuf ne sai dai a kaddara shi wadanda suka ce a jawabu sharti din nan mazkur ne yana nan a cikin aya a ina yake sai suka ce auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai suka ce a to ai mu yadda muka saba shi jawabu sharti din zai zo baya bukatan wau ya shiga cikin sa a nan gurin ko an shigar da wau da a ce auhayna ilayhi jawabu sharti ne da yadda jerin ayat zai zama falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi auhayna ilayhi da ba sai an ce wa auhayna ilayhi kun fahimta ku sai zanto suna yin haka auhayna ilayhi kaga kenan sai zanto daga lokacin da suka ce ku kama shi ku jefa kafin su jefa shi din ma sai Allah ya masa wahayi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yashurun kaga a nan gurin ko lalle akwai wani abu yayi a kwankwasa murkun zuciya ce kulawar Allah dangane da annabawansa ya zanto wannan shine jawabu sharti din sun gama hada kalmar su mu jefa shi ba su kai ga jefa shi ba ma Allah ya masa wahayi ya ce la tunabbi annahum bi amrihim hadha to amma nan inda matsalar zamu samu shine wawu ne ya shiga cikin jawabu sharti wanda ba a saba ba wawu ne sai ya cikin jawabu sharti sai waɗansu malaman nawon suka ce a'a amma zahabin ahlul basra sune wawun ba ya shiga jawabu sharti amma a mazhabin ahlul kufa wawun yana shiga kuma ma ya zuwa cikin qur'ani a wani wurin da dama da Allah ya ce falamma aslama wa tallahu lil jabin sai ce me wanadainahu an ya ibrahim kaga falamma wannan wato adatu bil adati shart aslama nan gurin ya zama fi'il shart kenan ko watallahu ma tawfa alayhi nadainahu an ya ibrahim shine jawabu shart amma kaga ba ce banadainahu shi ma sai aka ce wanadainahu an ya ibrahim saboda haka wawun da yake shiga cikin jawabu sharti kada wani wanda yake kan mazhabin mutanen basra a nahwu kai sai da kai baya shiga sai ka ce ni ina bin mazhabin kufa yana shiga wa auhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka wahayi gari shi cewa zaka ba su labarin wannan abin da suka yi maka wa hum la shurun su ba su sani ba abin ko zai faru ne can gaba lokacin da yace hal fa'altu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idan antum jahilun yanzu kun san abin da kuka yi wa annabi Yusuf da dan uwansa kun san abin da kuka yi Yusuf da dan uwansa kaga lokacin da yake fada wannan maganar shi ya san su waye amma su ba su san shi waye ba sai da suka yi tambaya suka ce a innaka la anta Yusuf shin kai ne Yusuf din ne qala ana Yusuf wa hadha akhi kada manna Allahu alaina to wannan abin shine Allah ke fada annal latunabbi annahum bi amrikum hadha to me ya faru sai ka ga fa yake tafiya
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ
cikin ran sun jefa shi cikin rijiya sun yi tafiye su da yake suna so su yi magudi rannan musu dawo gida da wuri ba sai da suka bari har dare yayi wai kun san hikimar wato su ce fata ya sun neme shi har dare yayi gaji ba su same shi ba da haka waja'u abahum isha'in yabku waja'u abahum sai suka zo wajen mahaifinsu isha'an da daddare wato shine dai lokacin sallar isha kenan ba da ma dakala zulmatul layl kenan bayan duhun dare ya shigo isha'an kenan yabkuna suna ta kuka to amma da a ce an taba hawayensu da za a gane in na gaske ne ko in ba na gaske ba dan sun ce wai idza tabakat dumu'un fi hududin tabayyana man baka mimman tabaka wai kar ka ga hawayen kowa ka dauka kukan gaske ne akwai kuka na gaske akwai kuka na bogi na bowon nine taba hawayen ka ji sai ka gane waja'u abahum isha'an yabkun qalu sai suka ce ya abana ya mahajimu inna dhahabna nastabiqu abinda ya faru mu mun tafi nastabiqu muna tsere akan dawaki ko muna tsere a kasa wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wurin kayanmu muka ce zauna a nan gurin kar ka je ka wahala zauna ka huta fa akalahu dhibu shikenan kuwa sai kura ta zo ta cinye shi ko sai kilke ta zo ta cinye shi amma wa ma anta bi mu'minin lana sai dan musun kai ba za ka yarda da mu ba walau kunna sadiki ko da gaske muke ba za ka yarda ka wannan magana kaga sun fulle su kansu wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiki yanzu ana gurin sirri ba ta abin da yake jin tsoro dama ya ce da su la yazunni an tazabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhib to tunda abin da yake jin tsoro kenan ko an faɗa masa zai faru abin zai mamaki ba sai aka ce masa abin da ya faru kenan abin da kake jin tsoron nan shine ya faru kaga bai kamata yi mamaki ba kenan amma sai suka fallasa kansu cewa wato ba za a gaskata ba ko da mun zanto masu gaskiya din sai ce
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون
أبند وجاءوا على قميصه سيسك suka zo sun zo da ita ne bidamin kazib da jini wanda yake na ƙarya wato abin da ya faru sai suka yanka tunkiya ko akuya da suka fede ta sai wannan jinin da suka gogoga a jikin wannan riga ta shi sai suka taho da ita wajen mahaifin shaidar cewa kura ta cinye suka zo bidamin kazib da jini na ƙarya shi ko yana kallon rigar sai gane. Qala sai yace da su bal sawwarat lakum anfusukum amra, a'a zukatanku ne kawai suka shirya muku wani al'amari, zukatanku ne suka kawata muku wani mummunan aiki cewa ku hallakar da dan uwanku sannan ku zo da jini na ƙarya ku zo ku ce kura ce ta cinye shi, ba wani alamar kura. Shine malamai suka ce ya aka ya gane, wato rashin hikima suka yi. Da suka yanka wannan jinkiya sai suka ɗauki rigar yadda suke suka tsoma cikin jini suka tawo da ita. Da aka galla sai aka ce kai wannan kura da rahama take, gashi ta cinye dan adam amma ta kyale rigar bata yi ga ta ba, tunda rigar tana yi da take. Ka ku in kura ta cinye mutum ai za a yaga san a yaga san, to amma sai a sa rigar a yadda take ba inda ta yage amma ga jini ko kuma kura ta cinye. To kaga wannan shine abinda malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa duk shugaba ana son ya kasance yana da kaifin hankalin da zai iya gano mai laifi ko da baka na aka yi abu. Yanzu a nan gurin kara'in ya rinka lura da su, kara'in karina 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 ta farko wadda ita kaɗai ta isa ta gamsar da komai kasancewar mafarkin da annabi Yusuf yi, wanda ya ce la takasus ru'yaka ala ikhwatika, kar ka bi yan uwanka labarin wannan mafarkin. Fassarar mafarkin za ta zo nan gaba. To yaya Ubangiji ya yi alkawalin abu zai faru kuma abun bai riga ya faru ba, a ce wanda kuma abin ya shafa ya mutu kafin faruwar abu? Kaga ba zai yi ba. Ya tabbatar wannan mafarki gaske ne, fassararsa za ta zo nan gaba. Lalle taurari sha ɗaya za su yi masa sujuda, lalle rana da wata za su yi masa sujuda, amma ba su riga sun yi ba sai nan gaba. To yaya zai mutu kafin wancan abin ya faru, bayan kuwa mafarkin annabawa gaskiya ne? Kaga wannan kaɗai ya isa ya sa ya karyata su. Na biyu kuma lura da cewa dama suna da hasada tare da shi, ya gane su masu hasada ne tun kafin su san labarin mafarkin, da yake la takasuru uyaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida, in ka faɗa za su maka makirci. Kaga ya san halin su kenan. Na uku gashi an riga an zo da wannan riga a haka da jini, kuma riga tsabba a yayya gata ba, an ce kuma kula ta cinye shi. Duk wannan qara'in ne da ake so mutum ya kafa hujja da su wajen faruwar wani abu, an gane ku? Kamar wani abu ne da ya faru cikin lokacin Ali bin Abi Talib, wani mutum ya karɓi bashi wajen wani sai ya cinye kuɗin ya gibiya, da aka zo ranar biyan bashi kawai sai ya zama kurman ganga, sai kai mamu kuɗin ku sai bai 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 wai ya zama bai bai baya magana, aka yi ake da shi ya magana ake yin magana kawai ya zama bai bai wai kurma ne shi wai bai ma san me aka yi ba. Sai Ali bin Abi Talib ya ce a kawo shi, aka kawo shi. Yace mai kuɗi mai da jawabi mai da jawabi, na bashi kuɗi rana kaza ga watan kaza cewa zai bani, kai bashi kuɗinsa sai ya magana bibi. Sai Ali bin Abi Talib ce ku kama shi ku tsaga harshen, in bai bantakar gaske ce za ku ga jinin ya fito baki wuluk, in ko bai bantaka ta ƙarya ce jinin zai fito jagau. Yo zai bari a tsaga a gani, a yana da wasirin da ba zai bari a tsaga a gani ba. Kaga nan dole ya yi bayani, bayanin sa kawai magana da zai ya riga ya tayar da kansa ko da ba yi maganan bashi ba, tunda ya nuna shi matsaraci ne. To haka qara'in suke wanda malamai ke bi wajen su fayyace mai laifi ko mara laifi, abinda ake kira a fiqhun musulunci a yau as-siyasatu shar'iyya, wanda Ibn al-Qayyim yana da littafi akai wato mai suna at-turuqul hukumiyya fi as-siyasati shar'iyya, Ibn Taymiyyah yana da makamancin sa kai as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya. Duk waɗannan littattafai ne da ake amfani da su wajen mu'amala da mutane ta yau da gobe. Za ka yi mu'amala da uban gidanka, da yaron gidanka ne, da makocinka ne, a ofis ne, a ko'ina, mutum zai tattaɓa ɓargazarsa sai ka bi hanya ta ruwan sanyi sai ka fallasa shi bai sani ba. Wannan dan nuna maka musulunci ya zanto yana da shumuliya a kowane ɓangare. To sai aya ta gaba mai Allah ce, da ya ce bal sawwarat lakum anfusukum amra, zukatanku ne suka ƙawata muku wani al'amari kuka je kuka yi, don haka fa sabrun jamil, ni dai haƙuri zan yi kuma kyakkyawan haƙuri. To wannan kyakkyawan haƙuri shine wanda mutum ba zai kai kuka wajen bani adam ba. Idan Allah ya ɗora maka wata larura, alamar ka yi kyakkyawan haƙuri kar ka je ka faɗa wa mutane, dan shi kyakkyawan haƙurinsa ya fassara shi a wani waje, yace innama ashku basi wa huzni ila Allah, damuwa ta da baƙin cikina zan kai ƙaran a wurin Allah ne kaɗai, amma in faɗa wa mutane ba zan faɗa musu ba. To wannan shine sabrun jamil. Amma sabrun jamil ya kasance ka yi haƙuri kuma ajima ka faɗa wannan, ajima ka faɗa wannan, to baka yi haƙuri miki nan, baka yi sabrun jamil ba. Kila dai ya zama sabr, lakinnahu ghayru jamil. Laysa sabrun jamilan, bai zama sabrun jamil ba. Sabrun jamil ba a faɗa. shi yasa Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka jefe ta da tuhumar cewa Aisha ta yi zina ta kuma sallalle ba ta yi ba, wanda aka jefe ta da shi shi ma bai ba, dan in ba haka ba tafiya aka yi, da aka yi tafiya sai aka zauna wani masauki, sai Aisha ta fita dan biyan bukatunta da sauran duhun dare, tsammanin sahabbai ta dawo. A lokacin nan ana daukan mata a cikin wani abu da ake kira haudat. Haudat shi ne wani irin daki-daki da ake yi da katako, a rufe shi da kogele ko wani kyalle, sai a ɗora kan bayan rakumi. To galibi ana daukan mata ne a kai, idan an zo masauki sai a sauke shi, sai a tafi a bar wajen, sai mai wanda take ciki ta fito ta yi bukatunta ta gama, in za a tafi kuma ta sake shiga ta rufe, sai a zo a ɗauka a ɗora bayan rakumi. To Annabi ya zauna masauki, sai ya kasance wato ainihin duk kowa ya gama bukatunsu, sai Annabi ya umarni cewa a tafi. Sai sahabbai suka zo suka ɗauki wannan haudaji wanda Aisha take ciki, ba su san ta fita ba, sai suka ɗauka suka ɗora a bayan rakumi, ashe ba komai a ciki, tunda lokacin nan tana yarinya ba ta riga ta girma ba, ba ta da wani nauyi da za ta iya gane ko da mutum ko ba mutum. Suka yi tafiyarsu, bayan sun yi tafiyarsu ta dawo ba ta ga kowa ba, sai ta ce to da a ce na bi su na bata hanya gara in kwanta a nan gurin, kila in suka yi gaba ba su gane ni ba za su dawo baya. Shikenan sai ta kwanta a nan gurin ta kama barcinta. Shi kuma wani sahabi an bulo shi a baya wata bukatar su ta tsayar da shi, yana zuwa daidai wannan masauki bayan an baje sai ya ga dishi-dishin mutum, yana zuwa kusa da wajen sai ya ga fuskar Aisha, sai ce subhanallah, sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banda ita bai ce komai ba, sai ya kwantar da rakuminsa sai ya tafi ya bar wajen, wato alamar cewa zo ki haura kuma in dauka mutum. Ita kuma da ta farka, kalmar inna lillahi din nan ta farkar da ita, da ta farka sai ta rufe fuskarta ta sanya hijabinta, sai ta tashi sai ta hau bayan rakumi. Daidai lokacin da yake jin yanzu dai duk yadda za a yi ta gama kimtsawa ta hau rakumi, sai ya zo da baya da baya har ya kama akalin rakumin ya ja. Ya tafi da Aisha a haka, ita ba ta ce masa sannu ba, shi bai ce mata sannu ba, ba ina yini, ba ina kwana, ba ya haka suka barki, ba a ina kata a hanya, duk ba wannan. Ana zuwa Madina kafin a zo an riga an nema Aisha an rasa, to kuma an nema wani an rasa, sai ga wani yana ɗauke da Aisha yana tafiya da ita. Daga nan gudun sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya fara ce dama sun haɗa baki ne suka tsaya a baya, ta ce ta fata da gangan ai kaza kaza kaza, shikenan sai aka yi ta yaɗa jita-jita, duk garin Madina ya ɗauka cewa ga abin da Aisha ce, ana ta yaɗa jita-jita. Munafukai dama abinda suke so su samu cikin al'umma irin wannan, me zai bata wani, me zai banta wani, to sai su ci gaba da yaɗa shi kuma har su ƙara sharhi a kai, idan an faɗi kalma ɗaya su ƙara uku, huɗu, biyar don dai su ji daɗin yaɗa labari. To suka yi ta yin haka, Aisha ta samu damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam tun baya damuwa har ya damu, ya nemi shawarar sahabbai, ya ce wani me ka gani? Ali bin Abi Talib ce kana da Allah ya da ya ga dama zai tun dama mata da yawa, ka sake ta mana idan kana jin wani dishi-dishi ka auri kowace kake so. Wa za ta tambaye wannan, ya ce a'a Annabin Allah, kai dai iyalinka dai ka rike iyalinka, ka dai bari har sai a biya tabbata. Annabi ya damu, karfi Aisha ta kamu da rashin lafiya har ta koma gida wajen mahaifanta ana jiyarta, ta ga Abubakar ya canja mata fuska, ta ga mahaifiyarta ta canja mata fuska, mahaifiyarta ta ba yadda ba ta yi ba, Aisha ta ce wallahi iyakacin abin da zai kenan, har da karshe Annabi na zuwa ya zo ya duba ta ba ta da lafiya, amma idan zo sai shiga ta yi ki shiga daki ya ce ya yar ku ta kwana lafiya, alamar yana fushin abin da ke faruwa. Aisha ta kalli iyayenta ta ga halin da suka shiga ciki, ta kalli Annabi ta ga halin da ya shiga ciki, ta ga halin da shiga ciki, sai ta ce wallahi ba wata kalma da zan faɗa sai abin da Yaqub ya faɗa lokacin da aka ce masa ɗansa kura ta cinye. Fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, ce ba abin da zan faɗa sai wannan. Sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, sai ga ayoyi cikin suratul nur aya 11 ko 13 ko 14 suka jero dan su wanke Aisha, innal ladhina ja'u bil iski usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Har zuwa karshe aka wanke ta, kaka cewa ba ta yi laifi ba, wadancan kuma makareta ne. Sannan ta samu kwanciyar hankali, Annabi ya samu kwanciyar hankali, wannan abu sai ya zama mata falala, tun da gashi ayoyi akan ta za a yi ta karantawa har kiyama ta tsaya. Sai ya kasance wanda suka so su munana ta ba su ci nasara ba, kara mata ma matsayi suka yi a wajen Allah ta'ala.
su kuma Allah ya saukar da aya ya la'ance su. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Har dai zuwa karshen wato yadda kissa ta faru, to kaga abin da ake so kenan sabrul jamil wanda ba kai kuka sai da kamar da al'amari zuwa ga Allah. Sai ta mis
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
Waja'at sayyaratun, sai ga wani gungun matafiya sun zo, fa arsalu waridakum, sai suka aika mai tsebo musu ruwa a rijiya bayan sun zauna a masauki. Fa adla dalwa, sai zo ya jefa gugansa don saboda jawo ruwa a cikin rijiya. Yana jefa gugansa sai Annabi Yusuf ya rike wannan guga, da ya tashi jawowa sai jawo da shi. Yana jawo shi sai ga yaro a cikin guga, kala sai ce ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, ai wannan yaro ne nutsunta a rijiya. Ya bushra, ya farin ciki na haza gulam, wannan yaro ne nutsunta. Wa asarruhu bida'a, wato sai ya kasance sun ɓoye al'amarinsa. Wa asarruhu, sai suka sirranta al'amarin shi Annabi Yusuf. Bida'atan, suka mayar da shi wato kamar wata haja wadda za su je su sayar. Wallahu alimun bima ya'malun, Ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
وشروه سيسك سير دشي النبي يوسف بثمن بخس وتو دفراشي وندشي كانكني وتو قليل كنم ثمن بخس تنن سينا الله يفسرش أكلمو من قبا دراهم معدودة wato wani dirhami kididdigagge ba mai yawa ba, shine ma'duda. Wa kanu fihi minaz zahidin, wa kanu su sun kasance fihi cikin lamarin Annabi Yusuf, minaz zahidin, suna masu kwadayin sa da lokacin da suka sayi shi, amma daga da suka same shi, amma daga ba sai kasance cewa kawai suna son su ga sun sayar da shi masu huta, ko kuma az-zahada anan gurin sai zanto qillatur raghabati fi shay'in. Wa kanu fihi minaz zahidin, su ba su da wani kwadayi game da shi, so suke ma kawai su sayar da shi su huta, suna ganin me zai musu. Da babbar ya aka samu sai a mishe shi ba wa rinka hidima, amma yaro kuma kafin ya kai an fara cin muryarsa sai an kashe mishi kuɗi, gar ma su je su sayar da shi cikin gari su huta. To kaga Allah ya kaddara duk abubuwan su rinka tafiya haka, suka zo suka sayar da shi da wannan farashi da bai ta kada ya karya ba a cikin gari, har ya je ga sarki, hannun sarkin gari. Sai ce me,
wa qala allazi ishtarahu min مصر لامرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وقال الذي اشتراه من مصر, sai wanda ya sayi Annabi Yusuf a cikin Misra din nan, kala sai ya ce limra'atihi, ga matarsa ya ce da ita, akrimi mathwahu, ki kyautata wurin zamansa, ma'ana ki bashi wurin zama mai kyau, kuma ki kula da shi wajen abinci da sutura gwargwadon yadda ya dace. Asa an yanfa'ana, mai yiwa nan gaba zai amfane mu ta hanyar idan ya girma ya zama ya yi mana hidima, au nattakhidhu walada, ko kuma mamulke shi a matsayin ta nan gaba. Allah ce, wa kazalika makkanna li yusufa fil ardi, haka ne muka baiwa Annabi Yusuf dama ya samu matsayi, fil ardi bi ma'ana fi ardi Misra, a cikin ƙasar Misra. Wa linu'allimahu, ko mun yi haka domin mu koyar da shi, mu sanar da shi, min ta'wil al ahadith, wato abin da yake fassara na al ahadith, labarai shine, ko fassaran mafarki, ko kuma dan mu sanar da shi ta fuskar wa'ayi labaran annabawa da shugabanci. Wato zaman birni zai fi masa kyau sama da zaman ƙauye da yake can gurin, don zai sami wayewa, kuma zai samu waɗansu tunani sama da wanda yake da shi a can wajensu, kuma zai samu wani baban ilimi sama da wanda ya samu a can gurin inda ya taso. Saboda kuma sunnar Allah ta'ala ne, in zai turo annabi yana turo annabi ne cikin mazauna birni. An gane ko? Dukkan annabawa ana turo su ne min ahlul qura, wa ma arsalna min qablika min rasul illa man da shi daga can kauyen nan su zo su jefar da shi a rijiya, daga ƙarshe a zo a tsance shi a kawo shi binni, daga ƙarshe a nan gurin ne kuma in ya tashi ya girma kuma sai a bashi annabka, sai ya zanto dai min ahlul qura din. An gane ku? ولنعلمهم من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره. الله مدوكين سركي ميرين جاي نبي سادة الأمرين سا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مفيا يوم متاني لا يعلمون باسد مثل ياد مدى رنجاي الله أكن دعا بنديسو تو إنا دنين تنديو لي مبوطي سيمو داك تعلم أبن جمك فدان ديدي الله سبحانه لا داكي وندمك يكسكور يكوتن تبان هرشي الله سيافي منا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.
بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله. وقتيت سوق كبير وما كان يعني ما يعني cewa wannan suka inganta wannan akwaron guda bina assalamu ala nabi da kuma assalamu alayka ya ayyuhan nabi.
Wannan idan yana nufin a cikin karatun at-tahiyatu lillah, abinda yake tabbatacce cikin hadisi lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, idan sahabbai sun zo karatun tahiyya sukan ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Amma Abdullah ibn Mas'ud yake cewa bayan Annabi ya bar duniya ba ma cewa assalamu alayka, sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine abin da Abdullah ibn Mas'ud ya faɗa ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya, mafi kyau ya karanta assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Duk da cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyi, akwai malaman da suka bada fatawa da shi dai shi ma. Na'am.
Ana cewa a sarkin salatul ibrahima ana cewa innaka hamidun majid, kuma da fil alamin innaka hamidun majid ne yake ganta
a riwayan hadisi ta zo har riwaya daidai guda shida wanda take nuna salatul ibrahimiyya, salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma a cikin akan samu bambancin lafuzza, amma dukkanin su dai abinda suka yi tarayya akai shine yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama, da yin salati da iyalan gidansa, da yin salati ga annabi Ibrahim, da kuma yin salati ga iyalan gidansa. Wannan dukkanin riwayoyi sun yi tarayya wajen fayyace haka. Cikakken salati shine salatin da aka sanya annabi da iyalan gidansa a ciki. Saboda haka a ciki waɗansu zaka ga an ƙara kalma a wata kuma an rage. Wannan Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara waɗannan riwayoyi har guda shida a ƙarshen littafin sa Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ala mai tambaya na gaba tambaya na cewa mutum ne ya rusu ya bar ya'a kuma a cikin kandar da ya bar ya bar mota da kuma gida, haka shin ya halatta ne wannan cire zakati wannan mota da kuma gidan?
Idan mutum ya mutu ya bar dukiya, wannan dukiya ko ta mota ce ko ta kadara ce ko ta filaye ce ko ta kuɗi ce, abinda za a fara kallo kafin a kai ga yin rabon gado, za a bi al'amura ne kamar haka. Abu na farko da za a fara kallo bashi. Bashin nan kuma kashi biyu ne, imma bashin da ya shafi Ubangiji ko bashin da ya shafi mutane. Bashin da ya shafi Ubangiji daga ciki akwai zakka, muqaddara cewa ya saba duk shekara watan Ramadan yake fitar da zakka. Watan ya dama kafin ya kai ga fitar da zakkar sai ya mutu, to anan sai an fitar da wannan zakkar a cikin dukiyar da ya bari. Ka'ida ke nan. Kaga wannan bashi ne na Ubangiji. Zai iya shiga cikin ma'anar bashin Ubangiji mutum ya kasance akwai kaffara a kansa, kamar ya yi kisa na kuskure. Zai yantar da baiwa mummuna, sannan kuma zai biya diya. To wannan yantar da baiwa mummuna haƙƙi ne na Allah. sai an dauka daga cikin kudin sa an sai baiwa mamuna din nan yan tada ita ko kafara ta rantsuwa wanda zai ce da miskine goma ko ya musu sutura ko yan tada baiwa mamuna ya riga yayi wannan rantsuwa ya walwale ta bai kai ga yin kafara ba sai ya mutu a cikin dukiyar su za a dauka a yi masa kafara ko ba kance a cikin dukiyar su za a dauka a yi kun fahimci wannan da kyau wannan bashin da ya shafi ubangiji kenan bashin da ya shafi dukkan mutane kuma shine ya karbi kudin wani ya karbi kudin wanci ya ce zai biya kaza da sauransu wannan duk sai an dauka an biya to idan an gama da biyan bashi daga cikin abin da mutum ya riga ya bari sai kuma a zo a ce to a duba ga ko yayi wasiya saboda wasiya abu ce mai falala wasiya shine mutum kafin ya mutu ya ce ko da bayan na mutu a dauki kaza daga cikin dukiyata a ba wani ka'idar ta baya yin wasiya ga wanda yake yana cikin maciya gadarsa sai dai yayi ga wanda baya cikin matsin gado kuma ka'idar ta gaba ya zanto cewa abin da yayi wasiya da shi bai wuce 1 bisa 3 ba wato 1 sad na duk yawan dukiyarsa in ya wuce 1 bisa 3 dole za a dawo da shi ne kan 1 bisa 3 dan hadisin annabi akan haka to idan aka duba wasuwa yawa wasiya duk an ji an biya to shikenan sai kuma a zo a yi magana akan mu'unatu tajhiz abinda ake nufi da mu'unatu tajhiz shine a cikin wannan dukiyar za a dauka a sai masa likafani a cikin za a dauka a je a biya masu ginin kabari in sun ce ba za su yi kyauta ba sai an biya su sun ce su leburanci suke biyan su za a yi sai a biya su amma ba su da lada wajen Allah kuma karban kudin da suka yi ba laifi suka yi ba a ciki kuma za a biya masu wanka idan masu wankan gawa lalace wasu ta kai su ce sai an biya su to su wajen sai a biya su a ciki gaba ɗaya dai abin da ya shafi tattalan shi da ɗaukan shi da binne shi wannan duk a cikin dukiyarsa za a yi sai fa in wani ya zo ya bayar sadaka babu laifi wani zo ce ya bayar sadakar likafani ga shi wani zo ce zai je haka kabari kyauta ba biyan su za a yi ba wani ce masu wanka da masu menene kaga wannan ya faɗi kenan to bayan duk an gama wannan abin da ya rage to shine za a zo a ce a yi maganar rafan gado a ciki in wajen waɗannan hidimomin duk waɗannan hidimomin sun cinye kuɗin karara magada ba su da komai kenan an fahimta ku in wani abu ya ragu to shine za a ce a biya magada duk inda aka kawo sai kaga min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn wannan nassin aya ya nuna wasiya ya nuna dayn wannan dayn din ya shiga daynul lahi ya shiga daynul makhluqin sannan kuma can gurin abin da ya shafi wato mu'unatu tajhiz kuma za a kafa hujja da waɗansu dalilan da daban tunda an ga sahabbai waɗansu suna tattalawa kansu abin da su likafani tun kafin su kai ga mutuwa sayyidina Abubakar ya ware wata riga daga cikin rigunansa ko wani mayafi ya ce ko da bayan na mutu abin ne da wannan sai waɗansu suka ce kawo da tsohuwar riga ka samu sabon yadi mana a saya sai ya ce innal hayya ahaqqu bil jadid ya ce raye ya ke bukatar sabon yadi wanda ya mutu kuma ko hada shi mana godon wani sun bani me zai yi wa gata to kuma yi wakili wanda suke cewa a sai sabo a ko da hadisi da ifi ko ma mawdu'i da suke cewa wai innal mauta yatafakharuna fi quburihim bil akfan wai mata wai mamata suna tinkaho da likafanin su a cikin kabari eh wannan zai ce nawa yafi kyau wannan ya ce nawa yafi kyau wannan hadisi ne mara asali
tikin na mai tambaya na ga mallam yana tambaya cewa shin zai yi ne a ba munafikai zakka
ai munafukai ba ka iya gane su in ba alamominsu da Allah ya faɗa ba kuma kai za ka hukuncin zahiri ake musu saboda haka tunda hukuncin zahiri ake musu za a ba su zakka kun gane ko abinda nake nufi da hukuncin zahiri duk mutumin da ya bayyana kalmar shahada a zahiri kuma aikinsa na yau da gobe bai nuna maka abin da ya warware ta ba kana ɗaukar shi a matsayin musulmi ko da a zuci ƙarya yake shi yasa annabi bai yaki munafukai ba ka fahimta duk ayoyin da suka sauka na yaki kafirai annabi ya san munafukai din nan wato kafirai ne amma bai yake su ba har ma lokacin da waɗansu sahabbai suke cewa a yake su mana yake cewa ai kar a ce ina kashe sahabbai na sallallahu alaihi wasallam ma'ana tun da sun yi musuluncin zahiri mai yiwa wani ɗauka su musulmai ne sai a zargi annabi cewa ko ka musulunta ma kashe ka zai da haka sai bai rinka yaƙa su ba da haka munafukai ana iya mu'amalar su zahiri amma hukuncin suna wajen Allah gobe kiyama kar su ɗauka mu'amalar da aka musu ta zahiri a nan gidan duniya kuma za su cece su gobe kiyama matukar sun mutu ba imani a zuciyarsu babu yadda za a yi wannan ya cece su dan Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira yaso da dama annabi na mu'amalar da mutane a zahiri har yake cewa yaso da dama nukan baiwa mutum wani abu da hannuna wanda yake ba haƙinsa ba, amma yayin mun dadin magana ne sai na ba shi. Yace to duk wanda na ba shi wani abu ba da haƙinsa ba kawai dan dadin magana sa, ya tabbatar cewa wuta ce na ba shi a hannunsa, ko ya ci ko ya bari ya rage nashi. Kaga shi yana amfani da me zahiri sallallahu alaihi wasallam sauransu. To wannan dai shine hukuncin su, dan haka bina'an ala zalika ya halatta a ba su zakka kenan.
Mai tambaya na gaba malamin yana cewa Abdullahi ibn Mas'ud ya nemi zakka daga matarsa, shin a lokacin nan babu kwamitin zakka ne malam, tunda an ce zakka sai da kwamitin musulunci?
Akwai, amma yana nuna halaccin a iya ba shi wani rabo a ciki kaɗan ba duka ba, sauran kuma ta kai kwamitin zakka. Ai da ya ce ta bashi ba ta yi ta bashi duka ba, ta bashi wani abu daga cikin abin da ta fitar da zakka. To wannan sai ya zanto ya shiga babu, shin ya halatta mai zakka ya tasarrufi cikin wani abu kaɗan kafin ya kai zuwa ga kwamitin zakka? Wannan sai ya shiga wannan babu.
Malam mai tambaya na gaba yana cewa malam shin gaskiya ne cewa aya yakan shafi aya?
Ba misali zai ce ba, dalili zai nema tukuna. Dalili ake nema kafin misali. Dan na iya baka misali kuma ka ce to ina dalili kuma. Aya tana shafe aya. Dalilin haka ma'anan sak min ayatin aw nusiha nati bi khairin minha aw misliha. Da kuma wa idza badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun. Aya takan iya shafe wata aya. Misali kuma da za a iya baka guda ɗaya shine da can farkon musulunci idan mace mijinta ya mutu za ta yi ta kaba ne tsawon shekara guda. Wallazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Tsawon shekara guda za ta yi tana ta kaba ba za ta fita ba. Amma sai aka shafe aka ce ta dawo wata hudu kwana goma. Wallazina tawaffawna minkum ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. كذا قلنا آية تشاف وجهه. قلنا مثال كذا. ده مثال ما فيه أكير منا. لا.
ويتم بعد أن قام الله ينال شفاء. شين يا مس حديث عند مارم سكي. بعد أن كان شفاء بين ذي سلا شكر أبان سو باين سلا.
حديث نين قد تشي. وين ذي سلا أبان سو شكر أبان سلا. أك النبي صلى الله عليه وسلم أيش. ده أك إذا كذا مسلا شيء بكمات كتب أبان سو كذا أبان. Sai fa in sahun da ke gabanka ya cika sai ka tsaya a bayan sahu kai kadai, to wannan babu laifi. Amma abinda ake magana shi ne ga sahu a gabanka bai cika ba sai ka fara sallah a bayan sahu kai kadai har ka gama, wani bai zo kon hadu to kai baka da sallah. Kun fahimta ku? Wannan hadisi malamai sun yi masa fassarori daban-daban kan maganganu guda uku, da waɗanda suke cewa wannan hadisi ya shafi kowace irin sallah, nafila da kuma tafarilla. Sannan wannan hadisi yana nan ala umumi, babu yanda za a yi kai sallah a bayan sahu kai kadai ya zanto sallar ka ta inganta. Akwai masu wannan ra'ayi. Akwai kuma waɗanda suke cewa da akwai wannan hukuncin amma an shafe shi, amma dai zance mafi inganci wannan hukunci yana nan tabbas a cikin musulunci. Kuma idan mutum ya sallah a bayan sahu shi kadai matukar a gabansa akwai wuri yake shiga, to bai da sallah. Amma idan ya zo ya samu wuri ya cika ba yanda zai ya kurɗa ya samu sahu a gaba sai ya tsaya a baya yi sallah shi kaɗai har aka gama sallah, to wannan sallarsa ta yi. Saboda me? Saboda rashin kudura wajen ya shiga gaba, dan gaban ta riga ta cika. Kuma ka'ida sananniya a cikin shari'a shine duk abin da aka wajabta maka ana kallon abu guda biyu kafin wajibcin nan ya tabbato a kanka. Wajib abu na farko al-qudra, ikon aiwatarwa. Abu na biyu az-zikru, kana tana da abun. Yayin da aka rasa kudura ka so abu sai ka kasa, to wannan kasawar ta sauke maka wajibci kenan. Yanzu wajibi ne ka shiga cikin sahu, amma ka zo sahun ya cika ba yanda za a yi ka shiga, ka ga wajibcin shiga ya fadi. Idan ka tsaya baya kai sallah kuma ta yi kenan. An gane ku? To kuma abu na biyu da ke sa a sauke ma wajibci shine mantuwa. Labbaratu yasna inna sina au akhtana. Ka tashi yin abu za ka yi sai ka manta. Ba za a kama ka da laifin cewa kai ki ba, ko da wajibi ne abin yanzu ya saraya. Saboda me? Saboda mantuwa. Sai lokacin da tunani ya zo sannan kuma zai koma wajibcinsa.
Akwai tambayar da ta shafi wannan a sama sallah.
Ta me?
Wato da safen nan yau aka yi kusan makamancin wannan, akwai matan da suke zuwa su zo su yi sallah a cikin wani gida wanda gidan yana da masallaci a haɗe da gida. Su matan suna bin sallah daga cikin gida ne, ba masallacin ba. to akwai wata fatawa da ta taba bayarwa cewa in mutukar ba masallacin suka zo kwan kebe musu wani guri ba daga cikin gida idan suka bi sallar sallah ba sai ba ta yi ma murya ta yanke a tsakani to shine sai ake tambaya cewa matar ta gidan ce ta iya bin masallacin na gidan nasu
ba za ta ba sai ta zo masallaci matan annabi ba na gidan bane ba su ma kuma suke fitowa masallaci kaga idan san gida ya kare bango annabi ba ga shi ga masallacin kawai daga dakin dakiya zai bude kawai shi ya ganshi a masallaci amma tare da haka kuma sai sun fito sun zo masallaci kaga ai wannan maganar makwabtaka ta kare gaba daya saboda haka ka'ida ya kamata iyayen mu mata su fahimta sallar jam'i ba wajibi bace a kansu wannan kenan sallar su a cikin gida su kadai tafi su zo masallaci jam'i lada saboda annabi ya ce mace ta yi sallah a masallacin unguwar su ya fita zo masallaci na tare da cewa sallah a masallacin su tana daidai da sallah dubu amma ya ce ta yi sallah a unguwar su masallacin unguwar su ya fita zo masallaci na sai kuma ya ce ta yi a gidanta ya fita zo masallacin unguwar su a ta yi a cikin ɗakin ta kuma ya fita fi ta yi a tsakiyar gida wannan hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sallar su a gida ta fi lada sama da zuwa masallaci na biyu idan har suna ganin sai sun je masallaci to shari'a bata hana su zuwa masallacin ba amma ba za su bi masallaci daga gida ba dole sai dai su je masallacin su sallah a lokacin annabi duk mata suna zuwa masallaci ko su ba ma sa ware cewa wancan gini na mata ne daban na maza daban a hadaki a cikin masallaci sai dai duk sun ba dama na mata ne shi yasa idan an yi sallah kafin kowa ya fara fita sai mata sun fita sannan wani ya take ya tashi ya fita kamar ya kai ne ka zo cikin masallaci sai ka ga wani na sallah bayan sa huci kadai ka san cewa hukunci shine idan ya gama baya da sallah to kai kuma ka bi shi dan ku yi tare dan ka kubutar da sallar sa ka tace sallar sa ta salwanta to ai shi yanzu yana bin mamu wato kai ma ka shiga ka bi liman kenan dan kai tare da shi a cikin sahu eh ya halatta dan kai haka sallar ka ta halatta sai dai a nan gurin abin da zaka lura shi ne ba wai daga zarin ya yi sallah a bayan sahu sallar sa za ta bashi ba sai yanzu ta iya yiwuwa ya rasa wuri a gaba kaga wannan sallar sa ba ta bashi ba ta iya yiwuwa shi bai san hukuncin ba haka a shari'ance a musulunci kaga shi ma sallar sa ba ta bashi ba ko fahimci wannan da kyau yanzu duk wanda bai san wannan hukuncin ba wannan hadisin baya hawa kansa saboda rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana duk zai samu mafita a nan wanda bai san wannan hukuncin ba ya zo ko shekara goma ya yi kullum ya zo masallaci da wuri a gaba sai ya ki shiga sai ya tsaya a baya ya sallaci kadai wannan sallarsa tana nan daga ranar da ya ji fatawan ne ya ji an karanto masa hadisin annabi to in ya kare kuma da ganganto baya da sallah kun fahimci wannan da kyau ya ta yi yawa yana sallah bayan sau shi kadai ma bai san hukuncin ba a nan gurin sai ta kyale shi ya gama ai yana da sallah bayan ya gama sai ka ce da shi ga yadda hukunci ke a shari'a idan limamin da yake kusa da su baya kyauta ta sallah babu laifi don sun je masallaci sun yi sallah a dama ba hana su su je masallaci ba babu laifi babu laifi wallahu alam sai Allah ya kai mu gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah
amra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalna qur'ana